next day or two, we can start, you know, with a got approval from the Sudanese government to start moving our feet.
Ministan harkokin wajen Najeriya kenan, Mr. Geoffrey Onyema, ke bada tabbacin cewar daga yau zuwa gobe Najeriya za ta fara kwafiyan kasarta daga Sudan, inda rikicin cikin gida ke ci gaba da ƙara tsananta. Ministan ya ce suna jiran samun sahalewar gwamnatin Sudan ne da nufin fara kai 'yan Najeriya zuwa makwabciya ƙasar Masar, daga inda kuma za a yi jigilarsu domin a dawo da su gida Najeriya. Yana mai ci gaba da cewar tuni ana magana da ofisoshin jakadancin Najeriya da ke Masar da Sudan don tsara yadda za a yi wannan jigila. A daidai lokacin da Amurka ta yi amfani da jiragen yaƙi domin kwashe jami'an diflomasiyar ta sama da 100 daga birnin Khartoum, su ma kasashe irin su Faransa, Jamus da dai sauran kasashe tuni sun yi nisa wurin kwashe mutanensu da ke kasar Sudan din. A daidai kuma lokacin da ake wannan dogon turanci, ɗalibai 'yan Najeriya da ke birnin Khartoum sun shaida min cewar a halin yanzu suna cikin halin tsaka mai wuya.
Sunana Abubakar Babangida, ina karatu a Jami'ar Sudan International University ɓangaren kiwon lafiya aji na ƙarshe. Halin da muke ciki da yanzu ɗalibai suna cikin fargaba da kuma yin mafita saboda yanayin da suke ciki. Sannan don matsalar da yake faruwa shi ne inda ɗaliban mu suke zaune da hostel ɗinsu da kuma apartment ɗin da suke zaune, nan ne ainihin inda ake barin wutan, nan ne ainihin inda ake rigima, kuma nan ne 'yan Najeriya mu suka fi yawa. To akwai dai mazaunin su wa'innan areas ɗin inda suke zaune kenan. Sudanese army suna kawo musu attack multiple daga sama daga ƙasa, su kuma suna ƙoƙarin kare kansu ta wannan saboda ana son a anshe shi wannan base ɗin. Su sun musamman ƙarin karewa, so kaga dole a samu matsala. To kuma yaran suna makotaka da wannan base, to shine ma ake ganin cewa kamar tun farkon ma wayo ne suka yi suka kafa wannan base din, saboda wannan wurin inda wannan makaranta hostel din wannan makaranta yake a International University of Africa kenan. So akwai 'yan kasashe da yawa wannan makarantar, kasashe da yawa shi ya suke amfani da wannan makarantar, sai suka yi zama kusa kusa da ita sai su samu ɗan irin wannan kariya, saboda kaga dole za a ɗan yi tsoro, saboda kar a zo a yi wani a sako bomb ko wani abu ya zai taɓa ɗalibai. To kuma ɗaliban nan akwai 'yan kasashe da yawa, to kaga faɗan zai zama da kasashe da yawa. To su ma in suka kawo irin wannan farmakin suna ɗan kiyaye irin wannan area, to wannan ƙaran da bindigogi suke yi da kuma jirage da suke tayawa wannan wurin shi yake sa yaran mu suke cikin tashin hankali. Sannan wurare da yawa za ka ga yaran mu ba wuta ba ruwa, sannan idan wani emergency like medical situation ya faru, za ka ga like student ba sa samun life, ba hanya, asibitoci duka a rufe, shagunoni duka a rufe. In wani emergency abu ya tashi, sai dai cikin wasan da experience haka nan mu ɗan iya abin da za mu iya yi. Ba mu samun tallafi daga kowa daga ko'ina, inda kowa ba mu samun tallafi, yau ana maganar kwana tara muna zaune ba wani abin da idan muka kira ita embassy ba wata magana. Yanzu magana nake mai yanzu haka shi ambassador nan baya ma Sudan mai yanzu haka baya Sudan. Idan muka kira su embassy, labarin yau daban na gobe daban. Idan muka kira su cikin wani medical situation sai su ce ba za su iya fitowa ba. Har yanzu magana da nake ma akwai ƴan yaran mu waɗanda suke cikin hostel na International University of Africa wanda aka ciro su daga wannan kusa da wannan base din, aka mayar da su cikin compressor a cikin makaranta kenan. Nan yaran mu kusan 100 suke 80 zuwa 100 haka suke wannan wurin. Nan suke rayuwa, nan suke bacci, nan suke tashi. Ina faɗan wayannan abubuwan ne ba wai dan ina so bane, dole ne in faɗi gaskiya dan yanayin da ɗaliban mu suke ciki. Kuma idan ban faɗi wannan abun ba musu adalci ba, akan haka suka zaɓi zama shugaba. Su babu abin da zan yi in faɗi gaskiya akan abin da zai faru. Kuma muna neman ɗaukin gwamnati, jin wannan labari ya samu ji daɗi.
Shugaban ƙungiyar ɗaliban Najeriya ya ce gwamnatin Najeriya da fa sani cewar in har kwanaki biyun nan suka yi bata kwaso su ba, to komai zai iya faruwa. Farfesa Muhammad Tukur Baba wani ƙwararre ne a Najeriya.
Ana iya cewa gazawa ne ga gwamnatin tarayya da bata yi gaggawan fito da mutane ba kamar yadda ƙasashen Amerika, Faransa da sauransu suka yi. To amma ya kamata mu yi la'akari da wasu abubuwa. Na farko dai ba mu da irin kayayyakin aiki da su Faransa da su Amerika suke da shi. Ka tuna Amerika tura mu da sojoji na yaƙi ta yi ta bici kin dare ta yi amfani da base nata da soja da ke Djibouti suka shiga suka dauko. Duk mayakan ina jin watakila sun san cewa in suka kuskura suka fiskanci Amerika dukansu ba zai musu daɗi ba. Kuma kamar yadda na nuna sun yi amfani ne da iliminsu da kayayyakin aikinsu da suka je da helikoftoci na yaƙi. Ba mu da waɗannan helikoftoci na yaƙi da za su shiga wani ƙasa su fito. Su kansu sojojin Amerika sai da suka yi yawo mil 800
zuwa su shiga su fita kuma sun yi shi ne cikin dare kuma gaskiya America da France tine masu makamai kowa san za ta iya musu barna abin da ya kamata mu yi amfani da makwabtan Sudan Chad irin su South Sudan irin su Eritrea Egypt da Misra kenan da sauransu su taimaka su da kuma mu yi amfani da kungiyar Africa a ba mu cewa duk waɗanda za a yi a barwa mutane su shiga su dauke mutanen su a samu kamar yarjejeniya da za a tsagaita ba da wuta na kwana uku sannan a shirya ba dole sai an dauko su da jirgi ba ma inda jirgi zai sauka kamar yadda na faɗa a baya aiko su Faransa da America sun yi amfani ne da jirgi mai saukan angulu kuma na yaki wanda babu da su don haka a kai su wani kasa kamar makwabtan Sudan din a fitar da su yadda za a zauna kuma a yi da sake wani tsari da za a dauke su a dawo da su gida akwai su akwai kuma yara da yawa akwai mutanen mu da suka je cirani da sauran su da yawa duk ne so a samu a fitar da shi dai kasan Sudan a kai shi makwabta sannan daga nan sai a fara maganan yadda za a dawo da su ka tuna haka ya faru a Ukraine a Ukraine ma mun samu wannan kalubale duk alama duk labarai da muke ji abin nan na kasashen sha'anin da yake faruwa a kasan Sudan yanzu da ta barbarewa yake
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria